Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon BOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Wasu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da daren yau Alhamis 5 ga watan Disamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aishatu Sule da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren. To, a babin rahotanninmu za a ji cewa wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta umarci hukumar 'yan sandan ciki ta DSS da ta saki shugaban kamfanin yada labarai na Sahara Reporters, Mr. Omoyele Sowore, cikin sa'o'i 24. Za kuma a ji kashi na biyu na hira da Malam Aminu Sule na Network for Justice kan batun sadaukar da kai. Bayan labaran duniya, za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi ko kuma a yi bayani kan yadda mai magana kan sadaukar da kansa don ci gaban al'umma. Kamar kullum, lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2-2-2-5-2-6-5-5. Akwai mu kuma tafa da wasanni a takaice, amma da farko sai an sha labaran duniya.
Ga labaran a yammacin yau. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana gwagwarmayar tara kuɗi sama da miliyan 200,000 don sauƙaƙa matsalar ƙarancin abinci a ƙasar Zimbabwe. Durƙushewar tattalin arziki da kuma fari a ƙasar da ke kudancin Afirka, wanda a baya yake da albarkacin abinci, sun yi sanadiyar kawo ƙarancin abinci ga mutane miliyan 5.5. Maria na amfani da garma don yin huda a gonarta a lokacin da aka shiga yanayin damina a Zimbabwe. Amma gwauruwar 'yar shekara 66 da haihuwa tana da damuwar cewa ba za ta samu abincin da zai kai ta kaka mai zuwa ba.
Hunger and poverty are real here. I do not even have fertilizer for the land I am preparing. All my crops are
akwai yunwa da talauci a nan. Ko taki ba ni da shi don gonar da nake gyarawa. Rana ta kona amfanin gona a daminar da ta gabata, kuma babu wani tallafin abinci da ke tafe. Ba a samu masu sayan wasu ƴaƴan itace na dawa da muke da su. Jama'a ba su da kuɗi. Ina fata gwamnati za ta taimako da wani tallafi musamman don mu tsofaffi. Yunwa na janyo mini ciwon kai sosai. A yau Alhamis, shugaban Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta umarci shugabannin jam'iyyar Democrat akan su ci gaba da aiki akan rubuta takardun shirya tsige shugaba Donald Trump. Tana mai ayyana cewa shugaban ya yi amfani da ƙarfin ikonsa ba bisa ƙa'ida ba. Pelosi a wani takarda takaitaccen jawabi ta faɗi cewa shugaban Amurka na jam'iyyar Republican ya ƙi kiyaye dokokin aikinsa a matsayin shugaba, ya kuma saba rantsuwar da ya yi a kan bin kundin tsarin mulkin Amurka a lokacin da ya tursasa Ukraine a kan takaddamar da bincike a kan ɗaya daga cikin manyan abokan hamayyarsa na jam'iyyar Democrat a zaben shekarar 2020, wato tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, binciken da zai taimake shi yayin da zai sake neman takara. Pelosi ta buƙaci ɗan majalisa Gerald Nadler, shugaban kwamitin shari'a a majalisar, inda aka fara zaman jin ba'asin game da binciken duba yiwuwar tsige shugaban a jiya Laraba, da kuma wasu sauran shugabannin kwamitocin jam'iyyar Democrat su rubuta takardun tsige shugaban. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Dubunnan ma'aikata a ƙasar Faransa sun ƙauracewa ayyukansu a yau Alhamis, a yayin da ƙungiyoyin ƙwadago suka gudanar da yajin aikin gama gari na nuna rashin amincewarsu da shirin shugaba Emmanuel Macron na yin gawan bawul a tsarin fanshin ƙasar. duba da cewa kudirin yin sauye-sauye a tsarin na fansho zai tilastawa miliyoyin mutane su dade suna aiki kafin su retire ko kuma a rage musu kudaden fanshon su. Wannan shi yasa ya janyo yajin aikin, lamarin da yasa harkokin suka tsaya cik a wasu sassa na kasar. Yajin aikin ya haddasa rufe hanyoyin sufuri a kan dole, kuma aka rufe makarantu, sannan kuma babu isasshen ma'aikata a asibitoci. Babban sakataren rundunar NATO ya jaddada cewa an samu ci gaba mai kyau a lokacin taron kawancen rundunar a birnin London don bikin cika shekaru 70 da kafa rundunar a cikin wannan makon, yayin da shugabanni suka kara jaddada aniyarsu ta kare kasashensu daga duk wani farmakin Russia. Biyo bayan taron koli na kwanaki biyu wanda aka kammala jiya Laraba, rundunar NATO ta fidda wata sanarwar haɗin gwiwa tana yabawa da kawancen da ke tsakanin Turai da Amurka ta yamma, yayin da kuma ta jaddada amincewarta ta yin abin da ya kamata kamar yadda yake kunshe a wata yarjejeniya ta Washington Treaty da ke cewa hari akan kasar kawance ɗaya tamkar hari ne akan dukkan kasashen. Shugabannin kasashen kawancen na NATO 29 sun amince akan cewa matakan Russia na zama barazana ga tsaron kasashen Turai da na Amurka ta Arewa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, a babin rahotanni za mu fara yadda zangon ne a babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja, inda wata babbar kotun tarayya ta bayar da umarnin sakin shugaban kamfanin yada labarai na Sahara Reporters cikin sa'o'i 24. Umar Faruk Musa, gare ka.
Wata babbar kotun tarayya a Abuja dazu-dazun nan ne ta yanke hukuncin cewar hukumar tsaron ƙasa ta DFS ta saki Mr. Shaware, shugaban kamfanin wallafa jaridun nan na yanar gizo wato Sahara Reporters, daga tsaron da take masa a cikin awa 24. Wannan hukuncin da ya kawo cece-kuce tsakanin lauyoyin, inda Mr. Femi Falana yake ta nuni da cewar umurnin na nan take ne cewa hukumar DFS ta saki Mr. Shaware, yayin da kuma lawyer Liman wanda ke kare DFS a gaban kuliya yake cewa umurnin da aka ba su bai ce a sake shi ba sai fa an cika sharuɗa da ka'idojin da kotun ta farko ta shimfiɗa cewar sai ya cika ka'idojin kafin a bada shi beli. Dangane da haka, na tuntuɓe ɗaya daga cikin masu hudda da jama'a a hukumar ta DFS, wato Ahmed Shamsuddin, domin in ji ƙarin haske dangane da irin matakin da za su ɗauka game da wannan hukuncin da kotun shari'a da ke Abuja ta yi.
Wato, sakin shawari da kotu ta yi yau lallai mu masu bin dokokin ƙasa ne, kuma dama ba mu ce ba za a sake shi ba, amma akwai wasu ka'idodi ne da ya kamata a cika kafin a sake shi, kuma wannan ka'idodin har yanzu ba a cika su ba, amma insha Allah ana cika su ko yanzu ne cikin minti biyu da muke magana na ya cika dokokin nan, za a sake shi ya wuce.
Amma kana ganin kamar abinda kotu take nuhi kenan cewa sai an cika sharuɗa, ko ku a umurnin da ta bada ta ce ne kawai a sake shi ko bai cika sharuɗa ba? Ganin cewa naji Falana yana cewa ai an ce a sake shi ne kawai.
Wannan ka'idodin har yanzu ita kotun ba ta ɗauke su ba, suna nan. In aka cika ka'ida, tun da dukanmu masu bin dokoki ne na ƙasa da ya cika wannan ka'idodin, don kotun ba ta ce mana a cire ka'idodin ba wadda ta tsara tun baya. To, tun da suna nan har yanzu, sai kuma an ƙarasa waɗannan dokokin duka kafin a samu a sake shi.
Ahmed Shamsuddin kenan, jami'in hudda jama'a ofishin hukumar tsaro ta DFS, yana tattauna da ni dangane da wannan umarni da kotu ta bada a yau cewa a saki Shaware a cikin awa 24. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau tana fara.
A gaida Umar, to a shirinmu na yamma mun yi hira da shugaban kungiyar kai dauki ta Network for Justice, Malam Aminu Sile, kan muhimmancin yau wadda take ranar jaddada muhimmancin sadaukar da kai don jama'a. To, a babi na biyu na hirar, Malam Aminu Sile zai dora ne kan inda yake bayanin rawar da ya kamata gwamnati ta riƙa takawa.
Gwamnati kuma ta sassauke nauyin da ke kanta, musamman wannan bangaren, ta buɗe damar mutane hanyoyi, wato ina nufin hanyoyin da za su samu sauƙin aiwatar da wannan. Misali kamar ba tsaro, tabbatar da sun ba da tsaro a ko'ina domin mutane su kai ga nan. Yanzu ƙauyukan da ake fama da hatsaniyar nan da dama, mutane ba su iya zuwa wurin ma balle su kai taimako. Yanzu a nan wurin gwamnati ne ya kamata a ce ta taimaka, ta buɗe hanyar da yanda jama'a za su kai taimakon, taimaka ma 'yan uwansu kuma su jawo hankalin 'yan uwansu ba su aikata irin wannan abubuwa su bari.
To Haji Amin, akwai wani kira kuma da kake da shi ga shugabannin addinai, koko na ce akwai rawar da kake ganin za su iya takawa su ma a wannan gwagwarmayar?
To su shugabannin addinai dama kullum matsayinsu na wa'azi ne da kuma faɗakarwa. A duk inda suke da Allah su rinka faɗakar da jama'a, su rinka amfani da wannan dama suna su daukar da kawunansu. Yara kuma waɗanda ko kuma mutane waɗanda suke aikata manyan laifuka a ƙauyuka da sauransu masu kamin jama'a, su ma su ɗauki wannan rana da muhimmanci, su saki jama'a, su saki jama'a saboda Allah su koma gidajensu, su haɗu da iyalansu, su ci gaba da wa'azi, su masu wa'azi a majami'u da masallatai da duk inda jama'a ke taruwa, su ta wa'azinsu kuma su tabbatar da cewa suna jawo jama'a kusa, suna nuna musu, su bari yin wa'azoji wanda zai tada hankalin jama'a, wanda zai kara nisantar da jama'a da 'yan uwansu da tashin hankali da sauransu. Ni na kwantar da hankali ne da jawo hankali haka.
To Haji Amin, kana ganin 'yan kasuwa su ma akwai abin da ya kamata a ce sun yi albarkacin wannan rana?
Ya kamata su ma 'yan kasuwa su tabbatar da suna ɗiban wani abu daga cikin dukiyoyinsu suna su daukarwa da irin wa'annan ranaku. Ba ni mantawa da wani ɗan mai mashin haka, wani yake ba ni labari a Abuja, ya fito gida haka ya ganshi yana ɗan keke na fentanin da ake shiga, sai ya shiga sai ya kai shi wani wuri, sai ya ce mishi ga kuɗi, ya ce a'a yau ranan nan na sadaukar ne, duk wanda ya hau mashin ɗina yana bari mishi kyauta, saboda haka ya ayyana wannan rana. Kuma ikon Allah ranan ya ce kawai shi ne ya riga ya gama samun kuɗin shi shekarun jiya da jiya, yau ya ayyana wannan rana ya taimaka ma mutane ne kawai. Shi kuma wannan yana da kuɗi sosai, ya ga to menene za a taimaka masa da shi tunda da ya fi ƙarfi, ya ce a'a ban san komai gare ka, sai ne da yanke ka. To mutane su koyi irin waɗannan mutane, ya kamata duk mutane su gane haka, saboda haka 'yan kasuwa sun kaɗan ta taimaka ma mutane.
Malam Aminu Sule kenan na ƙungiyar Network for Justice ke jaddada muhimmancin sadaukar da kai don cigaban al'umma. To an jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi ko bayani kan irin sadaukar da kai da mai magana kan yi shi ma. Kafin nan a ɗan ji wannan.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To bari mu fara daga makwabciyar Najeriya wato Jamhuriyar Nijar. Wake kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Umma Mala Alina daga Dogon Dutse a cikin Jamhuriyar Nijar.
To ka burge mu daga Dogon Dutse, muna sauraren ka.
To abinda an ra'ayi na bisa ga abin sadaka mai hukunci, sadaka kai ga aiki nan
na jama'a ba?
Au. Ina so bangare ba fahimta ba abin da kuka ba da bayani ba.
Wato yauwa, mai magana muna son mu ji irin yadda yakan sadaukar da kai shi ma don ci gaban al'umma, ko na kusa da kai ko da na nisa ne. ta yaka kan taimaka ma al'umma sabili wato ba dan wai dan wani lada ko wani abin da Laraba yake cewa sabilillah ba dan lada ko wani abu ba dan kawai ka kyautata ma jama'a ko dan ba dan a baka wani abu gwamnati ta baka wani abu sai dai ko Allah ya ci gaba
ta nan wata kungiya ta mu da muka taimaka ma gari na dogon nutsa ka kungiya ana ce mata kullar sai to muna sadakan mu muna zakwa muna aiki na gari na yaran gari namu na dan nagarin dogon duki da kuma cikin kasar Niger ko ina wannan kungiyoyi wadanda daga sadar kai suna zuwa suna aiki na lada kamar na makabarta haka ko yaran fallaci duka sadar kai kenan muna shi da ba dan a biya mu ba nagode mu da America
to mun gode sosai da abun misali da ka gabatar mana to bari mu koma Nigeria wake kallahi a Nasarawa
to alhamdulillah to assalamu alaikum
wa alaikum assalam
mallam ibrahim kana tare da garba sale likita radio na garin Agwa Bundoman jihar Nasarawa kuma uban kungiyar muryar Nasara mai kokarin hada kan al'umma da taimaka ma juna
dai to muna jin ka
madalla to a gaskiya mu musamman ma kungiya muka kafa don taimakawa kanmu da al'umma to kowanne fanni kuma ta wajen bangaren shiga gidaje ma mukan yi mu kokara mu nuna wa mutane ga yadda za a zauna lafiya ga yadda za a taimakawa juna kuma a cikin sana'o'in mu dan abin da Allah ya hore mana mukan dan cire mu taimaka mukan dan duri wuri da shara da sauransu da dan gyare-gyare muna yi misali ni kaina a bangaren sana'a na ni mai gyara radio ne in nayi gyara wani lokaci in na dubi mutum na kan ce mishi ba ni abin da Allah ya hore maka domin na fi karfin wannan abu to irin wannan taimakon shi muke so kowa ya kuma a jawo yara a koya musu sana'a duk muna wannan kokarin haka muke so kowa ya zama mai taimako zuciya daya
to
nagode mallam ibrahim
nagode mu Allah ya bada lafiya daga nan bari mu je mu birnin Badan wake kallai a birnin Badan
sunana Abdul Aziz Abdullahi
to mallam Abdullahi muna jin ka
wato taimakawa kowanne iri yana da dadi mu nan abinda muke yi a kasuwar mu mukan share-share da masallatai muna wanke butoci muna tare ruwa sadaka domin Allah kuma idan mutum wani kaddara ya same shi muka tabbatar gaskiya ne muna taimako a kungiyar mu mu tattara kudi mu taimaka mashi in da tafiya gida ne ya tafi gida in kuma na taimako ko an mai haihuwa ko wani abu to muna kokari akan mun tabbatar da muna yi ne domin gobe Allah ya biya mu
to mun gode da wannan abun misalin bari mu je mu Niger wake kan layi a Mina ko kuma dai jihar Niger
Ibrahim wanke hula a garin mai gode a Kimba
to takwara muna jin ka
to masha Allah lallai al'amarin na hore da mutum da Allah saka muku da alkhairi
amin
domin saboda ni dai ba shi ya gurgudo ba abin da zani ce sai dai kira ga ainihin masu dan hali haka da majiya karfi na karfin jiki da kuma majiya karfi akan bangaren dukiya domin saboda akwai jama'a da dama duk inda zaka kasance zaka ga akwai masu buƙatar taimako ya kamata ku a ce masu arziki da Allah horewa rika taimako a kowane bangare mu ma wani bakin yawo gado muna ba da tallafi game da abin cikin gidajen mu da makwata ba da shi alhamdulillah ya kai da muke da masu hali ke rawa taimakawa jama'a
to mun gode mallam Ibrahim daga jihar Niger bari mu kada katsinan duku wake kallahi a katsina
galadima ne daga Musa local government
to galadima muna jin ka
ya hidimomin ku ya aikin ku
lafiya lau
to a gwamnati ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta duba abubuwan da ake yi domin wasu mutane ba za su iya ba sai gwamnati ta sa karbinta ya kamata a ce gwamnati ta taimaki al'umma shugaban kasa ya kamata ya duba talakawan da suka zabe shi domin an samu mutane ga kilafin a kasar nan ta yi yawa ya kamata a ce ya duba ya san mutane suka zabe shi ba kawai ya tsaya da mutane su a ta kame su ana an san miliyan 2 miliyan 3
to mun gode sosai na Musawa daga katsinan dukko bari mu je mu Kaduna garin gwamnati wake kan laya Kaduna
kalma shi garba barka da yammaci
barka mutalaf
sunana Alhaji Musa Ngaro mai radio da recorder kasuwar kawo karunan Najeriya abokin mutalan ne
lalle ku cigaba
to kalmasi kun kawo babban maudu'i kuma wannan rana da majalisar ɗinkin duniya take warewa yana da matukar muhimmanci.
Haka.
To amma ni ka san a inda ba a nan gizo take saka ba. Da yawa za ka ga idan an fidda irin wannan ranar mutane ba sa ɗaukar ta da muhimmanci akan abin da ya danganci ma kaman shugabanninmu. Yanzu ka ga yanzu idan muka ɗauka ka ga a unguwanni kamar inda dai aka yi maudu'in yamma da yawa za ka samu irin wannan ƙungiyoyi idan aka kafa su na sa kai wanda za ka tallafa unguwarka da yankinka da wani ɗan community da sauransu. To amma matsalar ana samun bujirewa da ita kan bangaren gwamnati. Kaga inda za a ce suna ba da goyon baya. To duk irin waɗannan ma mutane suke korafin ana satar mutane da barayi da shauransu na unguwanni duk ba za a same su ba. Amma da kiran da muke yi ya kamata al'umma su riƙa kasancewa suna kafa kwamiti wanda aiki ne na jin kai, aiki na sa kai, wanda ke duk abin da za ka yi ka taimaki yankinka da unguwarka da aizan wasu abubuwa. Idan muka yi haka za mu samu ci gaba. Ka almaji Garba. Ne maka barka da yammaci da fatan Allah ya sa tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, nagode.
Kuma mun gode Alhaji Musa daga Kaduna, bari mu je mu Taraba. Wake kan layi a Taraba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum
salam. Haruna ne Barau daga Mutundi.
To Mallam Haruna, muna jinka.
Yauwa, ban san akan wane maudu'i
wato
magana ba.
Yauwa, muna magana ne kan irin yadda mai magana kamar kai da ka kira mu kana son kai magana, ka gaya mana yadda kakan sadaukar da kanka saboda cigaban al'umma, ba dan ko gwamnati ta biya ka wani abu ko da kawai dan kawai kamar yadda fi sabilillahi.
Na'am. Dan shi wato shi labaru. Saboda haka mutum ya sadaukar da kansa ya yi abin da ya dace yi shi domin Allah shi ne mafi alkhairi. Saboda ne, saboda su 'yan jarida kusan duk wani abin da ke faruwa a duniya su ne jagorori waɗanda suke yaɗa shi. Sannan kuma su ne ummul kaba'isan daidaita lamari, su ne ummul kaba'isan kuma wargaza duk wani al'amari.
To Allah ya yi.
Yawa, saboda haka su 'yan jarida suna da muhimmancin gaske.
To mun gode sosai da wannan shawara taka. Daga nan bari mu kada jihar Niger kuma. Wake kan layi a jihar Niger?
Ana magana da Lawal Bello tun ya magajiya.
To Lawal, muna jinka.
To a halin gaskiya ni nan a nan garin Tungan Magajiya muna da 'yan agaji waɗanda suke ƙoƙari a kan waɗansu al'amura na rayuwa wanda yake ba don kuɗinsu suke yi ba, suna yi tsakani da Allah ne kamar 'yan ƙungiyoyi haka su taimaka saboda Allah. To da za mu samu shugabanni waɗanda su ma suna muna haka, suna ƙara encouraging ɗinmu da sai mu ji daɗin al'amarin nan. Saboda haka ka almasi Allah ya saka muku da alheri. Kana magana da Lawal Rochista a Tungan Magajiya.
To Mallam, Allah isa waɗanda ya kamata su taimaka muku sun ji wannan wato kira da kai. Bari mu je mu Kaduna. Wake kan layi a Kaduna?
Ibrahim, ka almasi ina maka fatan alheri.
Ni ma ina maka fatan alheri.
Sunana Yakubu Doc, sabon O7, ina kiran waya daga nan garin Kamori Ikulu, zangon ka tafi local government.
To sabon O7, ka gaya mana me kakkan taimakawa jama'a da shi
don ni da kakkan da sana'a na a caba ne duk lokacin da na fita duk ranar duniya idan ban ga mutum a hanya ban yana tsare, yana da kuɗi da bashi da kuɗin Allah da zan dauke shi rage mishi hanya.
Ikon Allah.
Eh, kago nan sadaukarwa ne.
Kan
ku wannan gidan radio ba abin da zamu ce muku sai dai godiya. Domin kun sa duk duniya, da kaga duniya ne take jina, ba wai kamar ka dai suke jina ba.
Haka.
Kaga wannan sadaukarwa ne, muna godiya. Sannan mu kuma mun samu kalubale na rayuwa, irin taimakon da muke yi. Mun yi zama da masu arziki ne, kamata su taimake mu fa haka. Wallahi tallahi a gaban ka sai a kira wani a nesa a mishi taimako. Amma kai ba za ka taimake ka ba.
To mun gode sosai wallahi da wannan shawara taka da kuma yadda kakan taimaka kai ma da ka yi bayani. To daga nan bari mu je mu Niger ila yau. Wake kan layi a Niger?
Kala masu yi, kana magana da injiniya mai gero makeri zuwa kwantagoro jihar Naija.
To injiniya, muna jinka.
To tsakani da Allah, wanga maulidi na kuyo muni hori na hori ciki da shi tsakani da Allah, saboda yana ƙara sadda mutane da bacci don ya dace kowa ba wai gwamnati ba. Sa'ada a ce shi ma a sa abin da yake tallafa a hisibi da layi. To gaskiya ni na hori ciki da wanga maulidi na ku, kuma muna kokari mu ma kowane bangare da masana'anta da wani kasuwanci da aikin kowa na yin kagurin ma ya taimaka ma bayan Allah ya sabila ba tare da kai kawo ɗika jikawa wani kaza ba. Insha Allah.
To mun gode sosai da wannan shawara ta kai ma da ka bayar, wacce ke da muhimmanci sosai kuma za ta taimaki masu niyyar taimaka ma jama'a ba don a biya su wani abu ba. Mun gode sosai ma kowannen ku. To ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Dan wasan kungiyar Super Eagles ta Najeriya Leon Balogun ya bayyana yakinin cewa yaki da nuna wariyar launin fata ga 'yan wasa abu ne da ke bukatar gudunmuwar kowa da kowa, inda yake ganin akwai bukatar samar da hukunci mai tsanani ga duk wanda ya aikata haka. Balogun mai shekaru 31 da ke taka leda a kungiyar Brighton ya kuma nuna amincewa da matakin wasu 'yan wasa da ke ficewa daga fili idan suka fuskanci matsalar wariyar launin fata. Sai dai ya bayyana bukatar sauran 'yan wasan da su rika goyon bayan 'yan uwansu da aka nuna wariya ta hanyar ficewa daga filin wasa baki ɗayansu. Hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF ta rage yawan lambobin gwarzayen shekara da take bayarwa a kowace shekara ya zuwa 10 kacal a maimakon 30 da take bayarwa a can baya. 'Yan takarar zakaran kwallon kafa na Afirka 10 na ƙarshe na bana sun hada da zakarun shekara 2 na baya, wato Mohamed Salah na ƙasar Masar da Sadio Mane na Senegal da kuma ɗan ƙasar Gabon Pierre-Emerick Aubameyang. Hukumar ta CAF ta kuma bada jadawalin sauran lambobi tara da za a bayar. Kwamitin zartarwa na hukumar da kuma wasu 'yan jarida ne suka taru suka zaɓi 'yan takara 10 na ƙarshe na gwarzon shekara. Za a bayyana gwarzayen shekara ne a bikin karramawa na wannan shekara a ranar 7 ga watan Janairu a ƙasar Masar. Mai horar da 'yan wasan ƙungiyar Everton Marco Silva yana fuskantar barazanar rasa aikinsa bayan ɗan ƙaramin kashin da ƙungiyar ta sha a gidan Liverpool a wasan Premier a jiya Laraba. A yau Alhamis ana sa ran hukumar gudanarwar kungiyar ta yi matsaya a kan makomarsa, yayin da kuma ake ganin yiwuwar baiwa tsohon kocin kungiyar David Moyes aikin na rikon kwarya. Moyes ya kwashe tsawon shekaru 11 a matsayin kocin Everton din kafin komawarsa Manchester United a shekara ta 2013. Rahotanni na nuni da cewa kungiyar Leicester United ta Ingila ta shiryawa ta yin ƙarin albashi na fan miliyan 5 ga kocin kungiyar Brendan Rodgers domin kawar da shi daga sha'awar Arsenal. Rodgers mai shekaru 46 ya kasance a komar Arsenal da ke neman maye gurbin Unai Emery. Ya rattaba hannu ne a kwantaragin fan miliyan 5 a farkon zuwansa kungiyar ta Everton a watan Fabrairu, to amma an yi ta yin ninka masa adadin idan har zai tsaya ya ci gaba da aikin nasa. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
To a gaida Murtala, ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an manfa a takaice.
Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana gwagwarmayar tara kuɗi sama da miliyan 200 don sauƙaƙa matsalar abinci a ƙasar Zimbabwe. Durƙushewar tattalin arziki da kuma fari a ƙasar da ke kudancin Afirka, wanda a baya ke da albarkar abinci, sun yi sanadiyar kawo ƙarancin abinci ga mutane miliyan 5.5. A yau Alhamis, shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta umarci shugabannin jam'iyyar Democrat akan su ci gaba da aiki akan rubuta takardun shirin tsige shugaba Donald Trump. Tana mai ayyana cewa shugaban ya yi amfani da ƙarfin ikonsa ba bisa ƙa'ida ba. Pelosi a wani takaitaccen jawabi ta faɗi cewa shugaban Amurka na jam'iyyar Republican ya ki kiyaye dokokin aikinsa a matsayinsa na shugaba, ya kuma saba rantsuwar da ya yi a kan bin kundin tsarin mulkin Amurka. Dubunnan ma'aikata a ƙasar Faransa sun ƙauracewa ayyukansu a yau Alhamis a yayin da ƙungiyoyin ƙwadago suka gudanar da yajin aikin gama gari.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe wasu abokan aikinmu su gabatar muku da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, muna taya wani daɗaɗɗen wakilin muryar Amurka wanda shi ma ya sadaukar da kansa matuƙa, wato Malam Nasir Adamu El-Hikaya, murnar zagayowar ranar haihuwarsa. Allah ya bashi tsawon rai mai albarka. Haka kuma muna taya iyalan Alhaji Kabir Ibrahim Matu da na Alhaji Awwal Gambo murnar dauren auren ƴaƴansu Maimuna Kabir da Angonta Kabir Gambo wanda za a yi jibi a sabar a fadar mai martaba sarkin Samunaka da karfe 11 na safi. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa musamman ma ita Aisha Tisle wacce ta karanto mana labaran duniya da Julie Leras Reshen wacce ta hada mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Mishak Bunjumanski. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma goban.